Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamme dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai neman shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarta duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Tsohon shugabannin Amurka guda uku sun haɗu da shugaba Joe Biden jiya Asabar a taron tunawa da munanan abubuwan da suka faru ranar 11 ga watan Satumba 2001. Tare dukkanin shugabannin hudu sun yi kira ga haɗin kai ga Amurka da ke rarrabuwar kawuna. Biden ya tsaya kafada da kafada tare da tsaffin shugabannin Amurka Barack Obama da Bill Clinton a birnin New York, inda jirage biyu suka rubuta cibiyar ciniki ta duniya da sanyin safiyar rana a shekaru 20 da suka gabata. A gefe da guda kuma, tsohon shugaban kasa George W. Bush ya haɗu da mataimakin shugaban kasa Kamala Harris a garin Shanksville da ke jihar Pennsylvania, inda jirgin saman fasinja na United Airlines ya faɗi, inda dukkan mutanen ciki 44 da ke cikin jirgin suka halaka bayan da fasinjoji suka yi wa maharanta waye. Biden bai yi jawabi ba a dukkanin bukukuwan uku da ya halarta, waɗanda suka haɗa da na garin Shanksville da ma'aikatar Pentagon. Amma da yake zanta da manema labarai a gefe, ya ce yana ganin yana da matuƙar muhimmanci a ziyarci dukkanin wuraren uku. Kananan jiragen sama marasa matuƙi ɗauke da babban mai sun nufa tashar jirgin sama ta Arbil da ke arewacin Iraki da yammacin jiya Asabar, inda sojin ƙawancen da Amurka ke jagoranta suke. Amma babu rahotannin asarar rayuka a cewar jami'an tsaro da jami'ai a yankin da ke ƙarƙashin ikon Kwardawa. Akalla jiragen sama marasa matuƙi guda biyu ɗauke da babban mai sun nufa tashar jirgin sama, in ji ma'aikatar yaƙi da ta'addanci ta Kwardawa. Ta ce harin bai kai ga asarar rayuka ba. Harin shine na farko bayan watanni biyu da aka dakatar da hare-haren jirage marasa matuƙi da na roka don kai hari kan Amurka a Bagadaza da sansanin soja a duk faɗin Iraki. A ranar 8 ga watan Yuli, rokoki sun faɗa cikin kewayen yankin da aka ware ba a faɗa a Bagadaza, babban birnin Iraki, wanda ke ɗauke da ofishin jakadancin Amurka, ya haifar da lalacewar kayayyaki amma babu asarar rai. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta cire tsarin kariya na makamai masu linzami daga Saudi Arabia a cikin kwanakin nan da suka gabata. Duk da cewa masarautar na ci gaba da fuskantar hare-hare ta sama daga 'yan tawayen Houthi na Yemen. Hoton tauraron ɗan Adam da kamfanin dillancin labari na Associated Press ya bincika. Ɗauki matakan tsaro daga sansanin soja na Prince Sultan da ke wajen birnin Riyadh ya zo ne yayin da ƙawayen ƙasashen Larabawa na Amurka da ke cikin fargaba suka kalli ficewar sojojin Amurka daga Afghanistan game da aikin kwashe mutane daga filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Kabul. Yayin da dubunnan sojojin Amurka ke ci gaba da zama a cikin yankin Larabawa a matsayin masu shirin ko takwana ga Iran, ƙasashen Larabawa na yankin Gulf sun damu da shirin Amurka. Har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar yayin da ake ganin tattaunawa ta tsaya cak a Vienna kan yarjejeniyar nukiliyar Iran da ta ruguje da manyan ƙasashen duniya, lamarin da ke haifar da hatsarin fada a gaba a yankin.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Kasuwa a kai miki dole. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole. Masu yin magana dai suka ce wai gidan biki sai an so. Shirin kasuwa akai miki dole shiri ne da yake zagayawa kasuwanni dan jin farashin kaya. To shirin dai kasuwa akai miki dole na wannan mako ya ziyarci kasuwar Durmi dake nan babban birnin tarayya Abuja. To mallam barka da wannan lokaci.
Yawa barkanki dai. Sunana Aliyu Ibrahim kuma nazo ne daga jihar Kano Tsakuwa.
To kamar me da me ma kake sayarwa a wannan kasuwa? To
sana'a ta dai tace ina sayar da kamar agogo kuma ina gyaran agogo ina sayar da yan kunna da zobuna da gilasai da abubuwan hannu duk muna sayarwa kuma na gyara agogon ma gabaki daya da sarƙoƙi na wuya na mata da kuma na yan kunna haka na sawa gaba daya.
Na'am. To kamar wannan shi nawa yake?
Shi wannan asarin su suna ba mu shi akan naira 350 yanzu kenan amma a da yana kama akan kamar 250 amma yanzu kuma 350 gaskiya.
To wayannan su kuma dan kunna yannan fa kamar wannan dan karamin shi kuma nawa yake?
Shi wannan price din sai ne suke ba da shi yanzu a kasuwa yana kamawa akan naira 250 shi kuma wannan kuma suna muna ana kama akan naira 100 ko kuma naira 70 ma wani lokacin ana siyan su duka.
Na'am. To ga wasu zobuna ina gani anan wayannan hadda su azurfa ne ko kuma dai kawai zobe ne su ma na kwalli haka na fashion?
Babu azurfa, zobe ne na fashion gaskiya.
Ka dan yi bayanin cewa yanzu kaya sun dan hauja kamar ni wasu dan naira 100 da dan naira 50 haka. Yaya zaka kwatanta ciniki?
To ina da mu kwatanta za a iya cewa in yazo dai idan kana da bukatar abu ana sayar maka yadda ya kamata. Wani abu wasu ba ka ribar 20 ko 50 ko sama da haka ma inda ita kasuwa zuwa take ba ce kuma irin kowanne lokaci ne ba dai gaskiya. Takan zo lokaci da yawa takan zo kuma lokaci kadan. Amma ba damuwa duk abin da Allah ya baka kawai shine zaka gode wa Ubangiji kai hakuri da shi.
Kaman a rana kakan yi cinikin nawa?
To zuwa ne wani lokacin akan yi cinikin 1,000 lokacin akan yi cinikin 4,000 akwai lokacin ma da za a zo 3,000 ne kawai. Wani lokacin kuma akan iya samun na abinci na gaya miki da abubuwan da yanzu duka dai sai dai hakuri dai ba wai abu ne wanda zaka ce zaka kaide wa kanka ba saboda haka ma ana idan Allah ya kawo abin da kai ana barawa Allah ne shi.
Mallam ko zaka faɗa min sunanka?
Sunana Ilyasu Abubakar.
Kamar me da me kake saidawa?
To ina saida tumatir, ina saida alayyahu, ina saida albasa, ina saida tarugu, ina saida tattasai, ina saida shambo, ina saida arish, ina saida dankali da albasa.
Yanzu kaman wannan kwandon tumatir din nawa kuke siyo shi?
To kwando hawa-hawa ne, akwai na 10,000, akwai na 7,000, akwai na 6,000 ba da babu, daidan ƙarshen ka daidan abin da zaka sayi.
To kamar da nawa kuke siyan kamar wannan
kwando? Da 2,200 ga muke siya.
Yanzu fa nawa?
Yanzu kuma 6,000-7,000.
To yaya kashin kayan?
Kakkasa dai haka nan dai ke san customer ba za a bashi ba da yanayin dairan kudin mutum aka dandan mishi haka na yayi hankuri amma kasuwa dai ba irin da ba saboda kowa na complete ba kudi kuma kaga in kaso ka dole ka dan ba mutane jama'a saboda kar ka bar kayan lalace.
Kamar mutane ma yanzu suna cewa wato dankalin turawa ma yana so ya fi karfin su ba a ci yanzu kamar wannan kwandon nawa?
Kwando 1,800 ne.
Da nawa yake?
Da kwanakin bayan sallah 1,000 ne amma yanzu 1,800. Dankalin Hausa kuma kwanaki ya kai 19,000 kwando ya kama 1,200 amma dai yanzu ya dan rage ya kama yanzu 10,000 ake sayar da kwandon. Eh buhun.
Kukan samu kwastomomi suna zuwa masu sayan kaya sukan zo kamar da?
Eh to kowa da dan karfin shi yake zuwa wasu sukan zuwa wasu kuma tsadar su ya hana su zuwa. Kwastoman da zai zo ya sayi maka kwando biyu yanzu sai ya zo ya saya na 200 na 300 saboda ba kuɗi.
To yaya yanayin shi kuma farashin kayan miya kamar su albasa da tattasai?
Albasa kan yanzu ta ƙara kuɗi. Da muna so ta wata sati 15 amma yanzu 20,000.
To yanzu a kayan miya meye ya fi tsada?
Ai ba abin da yake da sauki duk komai mai tsada ne yanzu duka babu mai sauki daga ciki. Sauki dai kawai in kana da dai Allah baka abin sa ka saya amma ba mai sauki.
Na ga kamar kana sai da su kayan lambu masu kuma yaya?
Ka kara da komai da komai yanzu ya kara kuɗi. Alaihun ma yanzu ya hiko ne lokacin kuɗi yanzu. Da muna sai Allah ya yi 600 yanzu ke ga 2,500 a yanzu haka.
Mallam ko za ka faɗa min sunanka?
Eh sunana na Jashi Hussein Adam.
To me da me ma kake sayarwa?
Eh muna sai da amiyarika, muna sai da atamfofi da kuma dubi haka da bishir din muna sayarwa.
To ka san fa yanzu aka ce gari yayi zafi mutane ta ciki suke yi ki ana ciniki?
Eh gaskiya yanzu duba da yanayin da aka shiga yanzu gaskiya ciniki sai an kula ba kamar yadda aka sani kamar a baya ba. Duba da yanayin da kasa take ciki yanzu wannan shine sai dai mu shirye Allah ya kare ku asiri amma ba kamar baya ba.
To shin yaya yanayin ciniki sai sallah ne yake zuwa ko kuma a haka ma akan zo a yi a sai kaya?
Eh gaskiya kamar su kayan yara dama shi ba wani ba abu ne da ake sayan shi da kullum ba ana zuwa ana sayan ɗaya biyu dai haka ba dai kamar lokacin sallah ba. To wasu ma atamfafin da nan sun ana zuwa ana sayan dai biyu uku ba dai kamar lokacin sallah ba gaskiya
kamar a rana kakan saida atamfofi ko ya dukan maza guda nawa
ina sai ya dukan maza akalla kamar guda 10 zuwa 15
a kowace rana
su ma kuma atamfofin haka wani lokacin mace da haka duk ana sayarwa
sunanki
Blessing Gabriel na zo sai shiga
kamar yanzu wannan laleda nan da naga an sa miki nawa ne
kafin yanzu ana sayar da shi 400 380 a wani wuri amma before we used to buy 700 naira so the charge has increased
kina sana'a ne da sugar nan ko kuma kawai na amfanin gida ne
ina sana'a ne da shi
to kamar sana'ar me kike yi
kunun aya
kamar naga aikin auna aya ita kuma yaya kwanan ayan ma
aya ya kara
shi kuma nawa ake sayarwa yanzu
600
a da nawa ake saya
a da muna saya wai 400 300 250 to yanzu abun ya haura yayyawa
to wani kira zaki ga gwamnati domin ganin cewa kuma masu kananan sana'a domin kuma ku samu kudin samu riba
kayan da ya kara kudi muna son gwamnati da ta taimaka don farashin ya sauka don ga mu talakawa don abubuwan ya yi mana sauki
sunana awwal
me da me kake saidawa
mun bangaren wake shinkafa mangida manja da kwaisa mu haka duka
dide nau'in kayan abinci saboda naga har da sinadarin dandano da su tumatirin leda da sauran su dai duk gasu nan a ciki a wannan shago gashi yanzu mutane suna ta korafi abubuwa sun tashi kamar ita wancan farar shinkafa ta tuwo nawa ne mudu
fa mudu 700 ne
da nawa take
da muna sai da 600 650 to amma ya saboda karin farashi ta kai kuma 700
kuma waken yaya farashin sa
wake wannan dai a da muna sai da shi 900 850 yanzu kuma saboda farashin kaya sun kara ya kai 1000 ma yanzu
jijin kenan
wancan kuma 950
to me yasa duka dai gashi wake ne amma naga kalan ne ya bambanta farashin
sa different din shi ne yadda mutane suke amfani da shi akwai kananan ma wanda ake sai da 800 wannan irin na dafawa ne haka
ita gogar wato shinkafa ita mudin ta yanzu nawa ne
to akwai na 750 700 800 yadda dai mutum ke so
ya yanayin ciniki mutane sukan zo su sayi kayan abinci
ke san ita rayuwa ba ta tafiya sai da abinci a haka mutane suke hankulewa suna saya sai dai a ta hakuri da yanayi
zan iya cewa gishiri kamar a kayan abinci shine abu da yafi sauki da nawa ake sayar da shi
tunda muka fara sayar da shi yabe wani karin kuɗi ba yana nan dai farashi daidai yake kamar yadda muke saidawa naira 50 naira 100 200
sunana blessing ina saya shinkafa barkono kayan abinci ina saya
to kamar mudin shinkafa nawa kike sayen shi
mudin shinkafa farashin daban-daban ne in kin je wani shago kina iya ki samu a 1000 ko wani ma har 15 zaki samu
mudin shinkafa
sosai kuwa sannan barkono dai normal price ne ana sa a roba haka na 100 naira na 200
sai dai iya karfin ka kenan
yauwa inda zaka iya siya kenan
to kamar ita doya kuma nawa kike sayi
shi ma farashin shi daban akwai wanda suna sada guda 5 3000 wani wuri kuma kin je zaki samu guda 5 din a 25 so daidai karfi na sai siya ba
me zaki ce game da farashin kaya a wannan kasuwa ta Durum
su dai suna business ne saboda abin da yasa kaya suna haka ba mamaki wasu sun riga sun siya kaya lokacin da kaya suna nan da araha amma tunda kaya sun tashi kudi sai su ma su kara kudin nasu yanzu kwaye magana za su ce ai business ne dole su nima gain siyasa komai zai ki je nan ki gan komai daban ki je nan kamar yau sabulu ma eva muna siya 200 naira mai yau da safe na je siya eva na same shi 250 a wani wuri kuma 200 naira
masu sauraron mu duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na kasuwa a kai miki dole na wannan mako inda muka ziyarci kasuwar Durumi da kenan babban birnin tarayya a Abuja to a madadin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
shirin bi oye hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
jama'a kada a shahafa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
na Reverend Dr. James Mogaluye ni ɗaya daga cikin sakatarori ne na Ecclesial Assembly of God a Arewacin Nigeria yau nasiha na shine akan sarrafa fushi da kuma zaman lafiya ayan Allah na ga mana cikin littafin Ibraniyawa sura 12 daga aya 14 zuwa 15 yace ku bi zaman lafiya da kowane mahaluki tare da rayuwar sarki in ba haka ba ba za ku ga Allah ku ba kada ku yadda dacin zuciyar ku ta shiga har ta hayayafa ta jijiya ta kuma bazu ta kai ka kai wayan su kasawa da cikawa ga imani ma'ana idan ina da fushi ban yafe ba idan ina da wani ji a zuciya na na dauka na ba wani shi ku bai iya sarrafa shi ba kaga na riga na yadda wannan kazamin tunanin nawa ya shafi wani shi kuma bai iya sarrafa ba ya ji ya kashe wayan su to ma'ana kamar da ayan Ezekiel ke ga mana cikin littafin Ezekiel sura 33 aya 6 yace na sa ku masu tsaro in kun ga bala'i ku gargadar da mutane kada su fada ciki malaman mu pastoci su yi kokari su dinga zaune man zaman lafiya domin ayan Allah cikin littafin Ibraniyawa sura 12 aya 14 zuwa 15 yace ku nemi zaman lafiya to yau ina gargadi bala'i ta zo na rama 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 ana ga kashe kashe don Allah mai yafi kuma Ubangiji yana ga mana cewa rama ko nasa ne mai addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya Najeriya ta zauna lafiya al'umma ta zauna lafiya duk yan bata gari Allah ya mana maganin su da fatan wanda suka ji mu za su yi biyayya da wannan kira da nake yi mu zauna lafiya domin ba tare zaman lafiya ba babu ci gaba babu ma ibadan babu ma addini Allah ya taimake mu
Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau zamu yi magana ne akan cutar da ake kira da Marburg virus. Marburg virus cuta ce mai hatsari da ke da saurin yaduwa a cikin al'umma kuma cuta ce da aka samu bullarta a wasu kasashen Afrika kamar Guinea bayan mako biyu da kasar ta sanar da cewa ta yi nasarar kawo karshen cutar Ebola sai dai kuma hukumomin lafiya a Najeriya musamman ma hukumar kare yaduwar cutuka ta kasa NCDC ta ce suna sanya ido don kare bullar cutar a Najeriya tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin director na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Shifa dake karamar hukumar Karu a Abuja kazalika kwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa wato Dr. Isa Adamu Mabu likita barka da wannan lokaci
barka mu da haka
to likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani kan cutar Marburg virus
Marburg virus disease ko kuma ce Marburg hemorrhagic fever disease cuta ce wadda kan yawan auku dama misali a kasashe da dama amma ya zamto cewa akwai kasashen da ba sa cika samun wannan cutuka da yawa to amma Marburg virus disease ko cuta ce wadda take da daukan hankali musamman a West African countries misali kasashen Africa ta yamma kuma ko kwana-kwana na an samu abin da ya shafi bai wuce mako biyu da wani abu aka samu kuma lafiya ta duniya ta gudanar da wasu bincike suka gano cewa a kasar Guinea an da akwai wasu da suka dan samu matsalolin irin wannan bayan an yi wasu yan gwaje-gwaje aka gano cewa ita wannan cuta ta Marburg virus disease take tattare da wannan
shin menene alamomin cutar
idan aka lura musamman ta abin da ya shafi alamomin cutar takan kama da wasu al'amura da suka faru na Ebola da suka wuce kwanakin baya a can wasu lokuta to amma inda suka bayyana suka bambanta shine akan tarar da cututtuka da dama da suka iya nuna kawunan su ko su nuna misali alamomin su sun sha bamban da irin wannan amma gaskiya abin da shafi domin jiki ko zafin jiki da sauransu na yadda mutum zai iya lokaci kankani kaga mutum ya shiga wani yanayi so hakan yana kusan kama da cutar Ebola duk da ma ba haka din bane mukan kira irin wannan cutuka da ma viral hemorrhagic diseases wato akwai abin da shafi bulkulan jini a jikin mutum ko mu ce zuban jini to sai zama to galibi za mu san masu kallon mu da sauraron san cewa wannan cutuka hukumar lafiya ta duniya ta kamar da hankali akan saboda a kankanin lokaci sai shiga abun ya kai ga yadda ba a tsammani. Misali, kama daga ita Ebola har zuwa abin da shafi coronavirus da sauransu da aka yi ta kwanakin baya, to akwai alamomi da suka bayyana kaga cututtuka sun yi kama da juna, amma kuma ba wato abin da ya shafi bincike kawai na ɗakin guje-guje shi zai bayyana da an dan samu hala wasu ƴan bambance-bambance tsakaninsu. Wato kamar yadda na faɗa da farko, alamomin sun haɗa da alamomi da yawa da suka daga ciki akwai abin da ya shafi zazzabi kamar zafin jiki, sannan ana iya kuma samun galibi kaga zazzabi da ciwon kai. Na san a ƙasashe da dama an san cewa har sukan ce zazzabi da ciwon kai kamar abokan juna suna tafiya tare. So gaskiya hakikanin gaskiya akan samu zazzabi na abin da ya shafi zafin jiki, sai kuma ciwon kai da yawa akan samu ma idan akwai alamun da akan samu daga baya zaman to ko da ya shafi abincin da mutum ya ci, daga baya kaga mutum bai iya ko a ce mutum yana gudawa ko a ce dai daga baya cikin sa ba lafiya yake ba akan yana dai bayan gida ba akan daidai da ya kamata ba. Sai kuma mutuwan jiki don abin da ya shafi garkuwan jiki, zan so a ce masu kallon mu sun san cewa duk abin da ya shafi irin abin da ya shafi wannan cutuka da ake kira hemorrhagic fever din sukan kai ga a lokaci guda sun illata jiki gaba daya. To kin ga zaki shedan cewa daga baya abin da ya shafi garkuwan jiki da kuma rashin karfin jiki zai bayyana dole, kaga mutum bai iya tashi tsaya ko ya dan tafiya karama daki ko zuwa waje. Idan mutum ya jikkata da yawa daga baya na ake samu wasu abubuwa irin wayannan rashin tafiya ko rashin tashi ya dan wasu abubuwan da ya kamata yi daga baya, amma zafin jiki da ciwon kai da mutuwan jiki sosai mutum bai iya bai da garkuwan jiki, to wannan su suka fi yawa daga baya. Sai kuma abin da ya shafi idan aka samu matsaloli da yawa kamar complications misali, to zaki ga mutum daga baya hala daukan sa ba zai iya wasawa ba sai ai ga an masa ko daukan sa hala ba zai iya tashi ba sai an dauke shi ko wani abu. So wannan shine muscle stage na complications da akan wato in ya kai ga abubuwa sun kai ga wani yanayi.
To likita, kamar su a suka fi kamuwa da cutar
bisa ga duka alamu hukumar lafiya ta duniya bayan binciken ta da ta yi sosai sun gano cewa akwai waɗanda sukan samu dama. Misali, can garkuwan jikin su bai da karfi sosai kamar abin da muke kira immunocompromised, wanda dama yanayin jinsu na abin da ya shafi garkuwan jiki ba su da shi, imma ko daga abincin da suke ci ne ba sa samun abinci mai gina jiki da kuma garkuwan jiki, ko kuma ne biyo lokaci abin da ya shafi talauci na nan shi ma. Misali, mutum bai iya cin abincin da zai gina masa jiki da sauransu, ko kuma akwai cututtuka da suka dan adami mutum daga baya hala garkuwan jikin sa bai iya kan cutar da take shigowa daga jiki. To sai ga duka dai wannan shi yakan sa daga baya garkuwan jiki ta zama to ba ta da karfi, sai ga cututtuka suna shiga. A hukumar lafiya ta duniya ta lissafa wannan alƙaluma game da akan mutane. Misali, sai kuma waɗanda kawai kin san kamar da ya shafi kaman barkewar wannan kaman outbreak, misali akan samu cututtuka barkewar cututtuka lokaci guda, to aka samu wannan a lokaci guda kowa yana iya shiga cikin wannan alamar matsala da aka shiga. Misali, saboda abu ne wanda ya kai ga ana iya is transferable, wato kuma ana iya daukan sa daga mutum zuwa mutum ko nan zuwa anjima zuwa wasu lokuta. To sai ga ya samu yaduwa a cikin mutane a karamin lokaci, sai ga abun ya kai ga wani yanayi. Amma wanda suka fi kamuwa gaskiya sai waɗanda suke da cututtuka ko wanda suka dan manyanta da yawa garkuwan jikin su ba ta da karfi. Don idan mutum ya manyanta sosai shi ma akwai abin da ya shafi na bulbulan garkuwan jiki ko bulbulan jini da kuma abin da ya shafi taimakawa garkuwan jiki shi ma yakan zama tuwa ya kasa saboda shekaru. To gaskiya in ba waɗannan ba, to sai wanda kawai abun ya zo ya riske su lokaci guda, kamar misali da zan bada, misali da aka a zo a samu lokacin barkewar cuta lokaci guda, to sai ga kusan kowa ya riga ko kowa na iya samun hatsarin kamuwa da wannan.
Shin mai fama da cutar zai iya yaɗa ta ga mutane?
Kwarai kuwa abin da ya shafi cutar ita wannan cutar akan yaɗa ta saboda mu'amala da juna. Misali, akwai abin da ya shafi kamar mu asibiti, abin da ya shafi jini, yadda za a ɗauki jini a wasu abubuwa, ko a gida misali idan aka samu matsala irin wannan a ce kuma daga baya jininsa zai wanda ya kamu da cutar yana iya jininsa yana iya shafan wani ko ya gurɓata ya taɓa wani. Misali, ke sa zaki ga ko a asibiti muna amfani da hangulo misali safar hannu da sauransu, saboda imma jini ne imma wani abu ne na jikin wanda bai da lafiya mara lafiya, to ba daidai bane a ce ya taɓa ka kai kuma mai kula da marasa lafiya. To haka nan a gida idan ya zamto cewa mutum ya ji ciwo, to ana samun dai tun da mun magana cewa is one of the hemorrhagic fever conditions, irin wato kenan jini yana iya burbura a jikin mutum, sannan idan jinin ya taɓa wani lalle in jinin na kunshe da wannan kwaya cuta tana iya kama wani. To kin ga kenan yaduwar ta na daga cikin misali abin da shafi jini taɓa nan ko ya taɓa wani misali. misali. Sai kuma shi ma daga cikin abubuwa da akan same su ta hanyar saduwa misali. Don idan akwai saduwa sannan ba tare da kariya ko wani abu ba, lalle bincike ya nuna cewa akwai alƙaluma da suka nuna cewa mutum yana iya bayan ya kamu da shi, yana da shi misali, yana iya kuma shafa wani hadiyan su. Na san dai maganar taba jini ko wani abu ya fi yawa a asibiti. Asibiti ma mun san da dama kan je asibiti da suna za a samu sauki ko lafiya, daga baya sai ka ga an samu wasu ƴan kurakurai wanda daga baya za ka ga wani ya je lafiya lau asibiti sannan kuma ya dawo da cuta ko wani abu. Waɗannan su ne ƙananan hanyoyin da lalle za ki ga ba wuya ki ga mutum ya kamu da waɗannan abubuwa ƙwarai kuwa. Akwai alƙaluma da suka nuna cewa sai idan da ciwo. Wasu alƙaluma kuma sun nuna cewa gaskiya idan kawai jinin mutum zai taɓa ka hannunka, hannunka misali jinin wanda yake da cuta, so akwai alƙaluma da suka nuna cewa kana iya kamuwa saboda hukunci da suka bada na cewa ita fata ita ma tana da wani abun da take shinshinawa kamar mutum ya sansani wani abu misali. Alƙaluma da suka wanda suka goya baya akan wannan suna ganin kamar cewa idan jinin mutum zai taɓa ka, baka da safa a hannu ko wani abun kariya kai ma a hannunka, akwai yiwuwar cewa kana iya kamuwa da wannan. Wannan ba ma cutar ma ba, akwai kowace irin cuta da dai a jini akan same ta, sannan kai mai ɗaukar jini ko mai kula da mara lafiya, jini mara lafiya na iya taɓa ka, to kana iya shiga kuma kaga kenan a ce kana iya shigan yanayin hatsarin kamuwa. To amma na san hukuncin su shine aya ita fata ta jiki ta hannu ko ta jiki misali tana iya shinshinan jinin wanda kai wannan, to kaga daga shinshinan ake gani kin za ta iya jin wani abu daga nan ita ma fata, to tana iya kuma soso abin da ta samu kaga daga nan sai a samu sabo. Dama tunda mun san asibiti ba gida bane, ya kamata idan muka je asibiti balle ma yanzu wannan cutar corona ta sa ko ina ana amfani da safa hannu misali da kuma abin da ya shafi abin nan na rufe hanci da baki ko wani abu. To kin ga idan aka amfani da mask na takunkumi abin da ya shafi na abin da za a ji warinsa a asibiti ko wani abu, dun da dama za ki mutane a asibiti wasu musamman mata hala sai ki ga suka maida asibiti ya dawo kamar gida a wurin su a zauna a nan a tashi a koma nan.
To likita daga ƙarshe wace shawara zaka ba wa masu sauraron mu don ɗaukar matakan kariya game da cutuka?
Shawara da zan bada san cewa asibiti ba gida bane, kuma kariyar cuta ba ma da sai mutum ya je asibiti ba, ko ina yake hukunci ya fara akan sa na cewa ya kare kansa. Daga ciki akwai abin da ya shafi sa takunkumi na tsare na baki da kuma hanci, sai kuma mutum ya zama cewa idan asibiti yake ko ma a gida yake bai kamata kawai mutum ya ji ciwo jini na fita a jikinsa sannan a ce har ka sake a ce jini ya taba ka ba. Kaga kenan mu ma asibiti gashi ka zo baka lafiya, kana iya zuwa baka yi bayani baka lafiya a za a duba ka, to amma dole sai an tarar da cewa an sa matakan kariya misali da maganar takunkumi da kuma maganar safan hannu da sauransu. Duka wannan dai saboda ya zama cewa wannan cuta da ake son a gano ma ko wace ce a jikinka ba ta yadu zuwa wasu mutane ko kuma ga mai baka taimaka maka cikin rashin lafiya ba. To shawara ita ce kawai mutum ya tabbatar da cewa ya kare kansa daga wannan ta bangaren rashin shiga mutane ma da yawa.
To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mabo, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma anjima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.